كيفي السلام عليكم جماعه ما سسوراره مباركمو ده ورحكه مباركمو ده سادوا ده كو ا wannan shiri namu na fatawa kai tsaye shirin da mai girma gwamnatin jahar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukan nauyi tare da Dr. Nasir Yahaya kamar yadda aka sani addaktor ko na lokaci kafin a karanto takardu yakan danyi shimfida na wasu ƴan mintuna kana daga bisani a karanto tambayoyi ya rika bada amsa can wajen karshe karshe mu bude layukan waya mu ba ku dama ku yi tambayar kai tsaye kuma insha Allah malam ya ba ku amsa yanzu ma haka za a yi addaktor Muhammad Nasir Yahaya ya gama zuwa kamar yadda na faɗa muku kuma sha Allah muna tare da shi daktar barka da zuwa wannan fili
barka ka dai
kamar yadda na faɗa wa masu sauraro zamu koma gefe mu ba da dama ka danyi shimfida kamar yadda aka sani wani lokacin malam yakan yi shimfida sane akan abin da yake gudana a lokacin misali idan da a ce lokacin azumi ne ya doso aka sani shimfidar malam yakan yi ta ne a abin da ya shafi Ramadan idan Ramadan ne ko idan a ce irin sallan nan ce ta lahiya wato babbar sallah nan ma malam yakan tabo kai a takaice dai wata kansa idan aka ce yanzu watan kaza ne kuma watan yana daga cikin wanda ake wasu abubuwa a cikin sa na ibada to malam yakan yi shimfida kai ba mamaki a yau ma malam ya dan taba wannan watan da muke ciki yanzu wato farkon watan farko na sabuwar shekara aka maka Allah bismillah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى ميكو ميكو ميشيني وندا يعلى منا لوكتشي دا رايوا يكاو مو أتكي ونن وتانا المحرم وندا يو takwas ga watan al-Muharram hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 to zamu ga cewa Allah subhanahu wataala saboda gata da yake wa bayinsa zai yi wahala a ce an samu wani dan lokaci ko wata fatara baka ga Allah subhanahu wataala ya kawo wani lokaci ko yanayi na baje kolin abubuwa na ladar da ke da dan adam zai kara kusata zuwa ga Allah subhanahu wataala ba daga cikin irin waɗannan lokuta akwai wannan lokaci da muke ciki wanda wannan wata dai na farko na al-Muharram shine watan farko a lissafin hijira ta addinin musulunci al-Muharram shine watan farko sannan kuma za mu samu watan Dhulhajji shine wata na ƙarshe a lissafin watanni na shekara al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala shi idan muka yi la'akari za mu ga cewa Allah ya bude shekarar musulunci da ɗaya daga cikin watanni masu alfarma kamar yadda kuma ya rufe ta da ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ma'ana wannan watan al-Muharram shine mabudin shekarar musulunci sannan watan Zulhajji shi kuma shine marufi na shekarar addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake cewa inna iddatash shuhuri inna Allahi 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين الله سبحانه وتعالى كتوى لسافر وتنيء وجن الله وتنين يقداغو مشابه وأن تلو كتند الله سبحانه وتعالى يهلتي سميدك السيء Allah ce kuma wannan shine addini tabbatacce Allah sai ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku kuskura ku zalunci kawunan ku a ciki malaman tafsiri sun yi sabani akan inda wannan wakilin suna ke koma fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a ciki wasu malamai suka ce ana nufin su waɗannan watanni guda hudu da aka zana wanda Qur'ani ya ambaci adadin su hadisin manzo alaihi salatu wassalam ya fayyace su manzo alaihi salam ya ambace su cewa al-Muharram yake ta watanni masu alfarma guda hudu ne biyu a jere sannan kuma daya a ware ya ambace al-Muharram ko ya ambace Dhulqa'da da Dhulhajji da al-Muharram zamu ga cewa da Zulqa'ada da Zulhajji suna daga cikin ashhurul hajj watanni na haji kuma daidai lokacin suna daga cikin al ashhurul hurum ma'ana watanni masu alfarma to wasu malamai suka ce wayannan watanni wannan manzo alaihi salamu ya ambata Zulqa'ada Zulhajji da kuma al muharram da kuma watan rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'ban to su Allah yake nufin cewa saboda matsayin da Allah ya ba su daraja to lalle kada mu zalunci kawunan mu a cikin su zaluncin kai yana kasancewa ta hanya ɗayan biyu ko dai aikata abin da aka hana mutun ya aikata ko kuma rashin aikata abin da aka yi mutun umarni ya aikata so da dama idan aka ambaci zaluncin kai wani yana tunanin sai ka zo ka soka wa kanka wani abu mai tsini ko ka karta wani abu jinin jikinka ya fito za a ce ka zalunci kanka babu zalunci mafi tsanani irin mutun ya zama yayi ma Allah shirka sannan babu zalunci mafi tsanani mutun ya zama yana keta alfarmatai na abubuwa da Allah subhanahu wataala hana a keta to saboda haka wasu malamai suka ce ma watannin gabaki ɗaya ake nufi guda 12 na shekara ma'ana kenan ana nufin yadda aka bude shekara da wata mai alfarma aka rufe ta da mai alfarma to mutun yayi kokari wannan watanni gabaki ɗaya ga cewa ya kauce wa zalunci zaluntar kansa ko kuma zaluntan bayin Allah subhanahu wataala to ƴan uwa na san duk abin da zamu faɗa bai wuce maimaici ba daga cikin abin da malamai suke ta faɗa suna ta maimaitawa a wannan yanayi da muke ciki na farko dai mu sani cewa wannan wata wata ne mai tarin daraja sayyiduna Abu Hurairu Allah kara masa yarda ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Imam Muslim ya rawaito yake cewa mafi darajar azumi mafi ficin azumi a wajen Allah in banda azumin watan Ramadan to shine azumi a cikin watan Allah shine watan Al-Muharram kamar yanda mafi ficiyar sallah idan an cire salloli na farilla shine sallah ta qiyamul layli to kamar yadda malamai suke faɗa suna maimaitawa kowane dan adam zaga akwai damar da Allah ya bashi taribantar damammaki wani Allah ya hore masa komai tsananin zafin rana komai tsananin wahala to azumi ba zai jiga tashi ba zai yi azumin sa kuma ya wuni a cikin kyakkyawan yanayi kuma ba zai taba rasa saukewar nauyi da aka dora masa ba kila ma'aikacin office ne kila shugaban wata ma'aikata ne kila shugaban al'umma ne kila wanda aka dora masa nauyin gudanar da wasu abubuwa ne to wannan azumin ba zai hana shi gudanar da wannan abubuwa ba to wannan yana da kyau ya ga cewa ya ribanci irin waɗannan damammaki wanda so ɗaya ne suke maimaituwa a shekara sai wanda Allah ya bashi rai da lafiya kuma ya bashi dama kamar yanda malamai suka ce duk da hadisi ya ce watan azumi shi kadai ne azumi a cikin sa yafi watan nan na al-Muharram to duk da haka ba a so mutun ya azumce shi gabaki ɗaya ba saboda hadisin nan Aisha Allah gara mata ya dawo da take cewa ba ta taba ganin watan da manzo alaihi salatu wassalam yake yawaita azumi ba kaman watan wato ainihin sha'ban ma'ana watan da daga shi sai azumi tace kuma amma manzo alaihi salam bai taba azumce wani wata cicif in ba watan ramadan ba to saboda haka in so samu ne mutun yawaita azumin muka a cikin wannan wata sama da yanda zai a cikin sauran watanni misali yanzu mutumin da Allah ya taimake shi yana yin azumin litinin da aramis kuma wanda Allah yana yin uku sha hudu sha biyar ma'ana ayyamul bid to in ma zai yi kara da wayansu kwanakin abu ne mai kyau ya ga cewa yayi azumin muka a cikin wannan wata malamai suka ce wannan wata an ce shine wata mafi daraja shine wata wato ainihin daga cikin ma su wannan hudun kuma shine mafifici to sannan kuma goman farko a cikin sa ita ce mafificiya domin a cikin wannan wata ake samun wato ainihin tara ga wata shine gobe litinin da kuma goma ga wata shine jibi wato ainihin talata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya samu yahudawa suna azumi lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina ya samu yahuda wanda suke madina suna azumtar kowane goma ga watan al-muharram ya tambaye su dalili suka ce ai muna yi ne domin farin ciki shine wurin da Allah subhanahu wataala ya tseratar da annabi Musa alaihi salam shi da jama'ar sa daga sharrin fir'auna da kuma kaidin sa to shi yasa muke yin azumi domin farin ciki manzo alaihi salatu wasalam ya ce mu ne muka fitancanta da annabi Musa muka fi dacewa da shi saboda haka manzo alaihi salam sai ya ci gaba da azumtar goma ga al-muharram shi da sahabban sa sannan bayan sun yi a lokuta da Allah ya ba su dama su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa suna yin daidai da Yahudawa duk shekara za su yi azumi na 10 ga wata kawai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so a dace da Yahudawa ko Nasarawa ta fuskar ibada ko al'adu ko yanayi ko ishalaye saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa idan Allah ya raya ni zuwa shekara mai zuwa to zan azumci 9 ga wata kafin 10 ga wata ma'ana ya hada 9 da 10 da wannan zai zama an saba mai Yahudawa Allah bai kera yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shekara da ya sa zuciya ba to sai ya zama cewa sunna ce kauliya ma'ana manzo Allah ya faɗi cewa in Allah ya kera shi zai yi kuma Allah bai kera sa ba to sai ta zama sunna ce wanda bai kamata a dubin mai wasa da ita ba to akan haka dan uwa musulmi yana da kyau muga cewa wannan azumin muka na gobe litinin da kuma jibi talata mu yi kokari muga cewa mun yi su shi azumin 10 ga wata hadisi ya zo karara da bayanin falalarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina fatan yin wannan azumi ya kankare laifuka da dan adam zai yi a shekarar da ta gabata malamai da suka fassara wannan hadisi suka ce ana nufin kankare laifuka wato ayyuka wanda suke wato saga'ir kananan ayyuka saboda Allah yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima idan kuka nisanci manya-manyan abubuwa da muka hana ku aikata to zamu kankare muku kananan laifukan ku kuma zamu shigar da ku mashiga ta karamci ta darattawa to Allah ya faɗi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cigaba da bayyana mana ayyukan da idan mun yi Allah zai yafe mana wayannan kurakurai namu wanda suke musamman as-sagair to saboda haka daga cikin su akwai yin azumi wanda yake na 10 ga wata a wannan gaba malamai suke cewa idan wannan azumi da dan adam ya yi na 10 ga wata ma'ana wannan wata da muke ciki yazo ya samu as-sagair to ana fata Allah zai shafe wa dan adam su da za a yi sa'a mutun ne wanda yake musuƙimi ma an samu babu sagair to Allah zai bashi ladar da ta dace da irin wancan kafaran laifuka inda an same su sannan kuma Allah zai daukaka darajarsa da za a samu cewa wato babu sagair sai dai kaba'ir malamai suka ce ana fatan wannan azumi zai wato ainihin rage munin su zai rage nauyin su sakamakon ba za a gafarta su ba sai lokacin da mutum ya zama ainihin ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala to kullum muna maimaitawa Hausawa suna cewa da sandar da take hannun mutum yake jifa duk lokacin da Allah ya baka dama ya kawo ka wani lokaci na samun lada to kai kokari kada a barka baya kada ka dinga cewa sai badi balle bane Allah kai ka badin kuma Allah zai kai ka badin ya zama cewa baka da dama koko babu lafiyar da zaka wannan ibada to saboda haka yana da kyau muka cewa mun azumci wannan sannan ita tare ga wata mun ambacewa manzo Allahu sallam yayi burin azumtar amma Allah bai kaddara ba to wannan babu hadisi da yazo yayi ta'ayinin ladar da ake samu to amma ko ba komai koyi ne da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daraja ce a wajen dan adam ba ta wasa ba a ce yana koyi da manzon tsira alaihi salam Allah da kansa yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana ko uswatun hasana kikkiawan abun koyi kuna da shi tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan Allah sai ce fi rasulillahi ma'ana duk faritashin manzo alaihi salam in dai ba khususiya bace ba to annan so musulmi kokari ya koyi da manzon Allah a wannan bangaren kuma malaman musulunci suna cewa daga cikin abinda Allah ke gwababa wa dan adam lada shine yayi kokarin koyi da manzon Allah alaihi salatu wasalam zaga mutun yayi ibada ba mai yawa ba to amma sakamakon kudurin sa da manufarsa ta koyi da manzon Allah Allah sai ya nunnunka masa ladar da ke sama da mutumin da zai zo yi shaci fadi a molanka yaga cewa zai yi kaza kila ya dace to saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi gaba ta biyu ta kusan karshe akwai abubuwa wanda sun zama ruwan dare wanda za ka ga cewa mutane suna yin su sun dauke abubuwan abuwa addini ko ba addini bane ba misali zaka ga akwai wayanda suke bukukuwa da holewa da gwangwajewa a wannan 10 ga wata wai sakamakon an ce Yahudawa suna yin azumi suna murna to ai ko su Yahudawan ba wai holewa ko gwangwajewa suka yi ba su kansu azumi suka yi kuma yanzu azumin da muke yi muna koyi ne da manzon tsira alaihi salatu wassalam ba wai da yahudawa ba domin mu a wajen manzon Allah muke kwaikwaya to saboda haka bukukuwa ko shagulgula domin ranar ashura addinin musulunci bai zo mana da shi ba sannan kuma akasin wannan nuna bakin ciki da alhini da azabtar da kai wanda abun bakin ciki da takeici kaman yanda ake gani a social media kaga wani ya dauko bindiga ma zai bindige kansa kaga wani ya daba wa kansa wuka wani ya dauko adda ya datsa wa jikinsa kai abin da yafi muni kaga yara kanana wani yaron wallahi ko zama bai iya ba kaga ana karta jikinsa da wuka ko da wani abu mai tsini jini yana zuba wai ana nuna alhini na kai sayyidina Hussein wannan malam musulunci sun tabbatar da cewa wannan abun ba addini bane ba siyasa ce ba shi da alaka ta addini alaka ta kusa ko ta nesa na farko dai duk musulmin kirki ya yarda cewa ana koyan ibada da addini a wajen manzo alaihi salam sannan ana koya a wajen sahabbai sannan ana koya a wajen tabi'ai manzo alaihi salam ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafiya darajar mutane da alkhairi sune wanda suka rayu da manzo alaihi salam sune sahabbai sannan kuma wanda suka biyo bayan su ma'ana tabi'ai almajiran sahabbai sannan kuma wanda suka biyo baya ma'ana almajiran tabi'ai to waɗannan mutane sune mafiya alkhairin mutane a ban kasa amma babu wani da zai iya cewa an ga wani tabi'i ko wani sahabi ko almajirin tabi'i yazo yana burgima a kasa ko yana dukan kansa ko yana marin kumatunsa ko yana karta jikinsa ko ya sa wayansu kaya bakaki ko wani launi na nuna alhinin wai an kace sayyidina Hussein wanda na tabbatar da cewa manzo alaihi salatu wasalam a rayuwarsa an kashe wato mafiya soyuwar mutane a wajensa an kace sayyidina Hamza a yakin Uhud an kace sayyidina Ja'far da Abu Talib a yakin Mu'ta wanda waɗannan su daga cikin Ahlul Bait masu daraja amma manzo alaihi salam bai nuna cewa zo ayi wani zama jugum na alhini duk shekara domin tuna kashe sayyidina Hamza ko kashe sayyidina Ja'far ba bal zamu samu cewa sahabbai duk da yadda suka samu kaikayi da sosuwar rai na rasa manzo alaihi salatu wasalam ba taba ganin sahabbai sun zo shekara ko wato ainihin suna zama suna yin jugum tuna wafatin manzon Allah ba wani sahabi da yi wannan duk da cewa sun fi kaunar manzo alaihi salam sama da yadda suke kaunar kawunan su sama da yadda suke kaunar iyayen su amma ba taba ganin wani sahabi ya zo yana ainihin zama na jugum duk shekara ko yana saka wayansu kaya ko yana burgima a kasa ko yana marin kumatunsa ko yana yawo a tituna da shi da mata da yaya wai alhinin wafatin manzon Allah ba taba ganin wannan a wajen sahabbai ko tabi'ai ba hasali zaka samu masu wannan ba addinin musulunci bane ba siyasa ce manufar wannan shine a saka kyamar wayansu shugabanni na lokacin da aka kashe Yazidu cewa lokacin da ainihin aka kashe Husaini cewa ai Yazidu ne ya kashe shi to saboda haka a sa kyamar duk ma mai wannan sunan a cikin zukatan musulmi wanda tarihi ya nuna cewa Yazidu ba shi yasa aka kashe Sayyidina Husaini ba hasali ma sai bayan kashe shi ya samu labari kuma duk malam musulunci sun yi da cewa wanda ya kashe sayyida Hussein la'ananne ne ba wani mutumin kirki da yayi ma wannan jinjina an yi da la'ananne Allah ne subhanahu wataala amma duk da wannan ba taba ganin hatta ƴaƴan sayyida Hussein ko jikokinsa suna burgima a kasa ko suna taruka na tuna an kashe babansu ko kakansu ba sayyida Hassan kamar yanda shi a suke cewa shi ma an kashe zulman to me yasa ba a yin taruka domin kashe sayyida Hassan sayyida Ali shi ma an kashe zulman me yasa ba a taruka da sa wayansu launi na kaya domin alhini kashe sayyidina Ali wanda ba sabanin malamai Ali yafi Hassan yafi Husaini inda da gaske ne a ce mutuwace ake alhini to sai a ga duk shekara ana sa bakaken kaya ana yawo a tituna domin bakin cikin kashe sayyidina Ali hanna sannan kuma aga an yi wannan domin wafatin manzo alaihi salam amma ba za ko dai daga cikin wannan ba kawai saboda akwai manufar da ake so a cimmawa a zo a dunga la'anta wayansu kuma duk mutumin da ya karanta addinin musulunci ya san a musulunci babu wani addini na la'anta wani babu addini na tsine ma wani addinin musulunci bai zo da wannan ba duk addinin da kaga cewa ana yin sa da la'anta wayansu bayin Allah to ka sani ba magujin addini ba addinin musulunci bane ba saboda haka muna sanar da ƴan uwa don Allah su wa bayar da kawunan masu irin waɗannan suna wahalar da kansu ne suna bata wa kansu lokaci suna kai kansu zuwa ga fushin Allah ba yardan Allah subhanahu wata'ala ba saboda haka muna fata za mu yi abinda manzon Allah yayi in dai so kake kai abinda Allah yake so a wannan Ashura to kai abinda manzon Allah yayi manzon Allah kuma azumi yayi ba wani da yake sai ya kusaci Allah da abinda Allah ya fi so kaman abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata muna fata Allah ya ba mu ikon cin ribar wannan lokuta masu alfarma muna fatan ibada da zamu yi ta daidai Allah shi ba mu lada abinda zamu yi na kuskure muna fata Allah shi yafe mana ya samu dace
amin ashe a sauraron mu an ji shimfidar da malam yayi kuma alhamdulillah yanzu zamu karanto tambayoyinku insha Allah malam ya amsa can wajen karshe kamar yadda muka faɗa a farkon shirin mabuɗa layukan waya shirin da yana zuwa muku ne kai tsaye ta gidan rediyo Jigawa dake dutse da sauran tashoshin mu na FM tambayar farko ta fito daga mai sauraron mu Ahmad Suleiman Kunneshu Andarya yake cewa alagafarta malam mutun ne ake bin sa bashi kuma sai mai kudin Allah ya masa rasuwa bai biya shi bashin sa ba saboda haka ko da yake da kudin yaje kai sai aka samu wannan mamacin bashi da magada yaya zai yi da kudin
to na farko dai ai cikakken bincike Allah na tuba zai yi wahala kace yanzu ka samu mutumin da gaba ko baya kace bashi da magada
na'am
a ce babu bangaren shakikai ko li abbai ko li ummai ko ammomin sa duk wannan bangaren a ce babu su ina gaskiya abu ne wanda yake mai matukar wahala to inda zamu kaddara ma a ce hakan ta kasance a matsayin sa na musulmi da aka bincika babu wani magajin sa to a je a saka wannan kudin a cikin wani aiki na alkhairi wanda ake sa ran zai kai masa lada a wajen Allah ko a sai abinci a ba wanda suke mabukata ko kuma a kai wannan kudi a wajen gina masallaci ko sai mawa'in su wato ainihin mabukata magani ko biya musu kudin haya ko da duk wani abu da yake aikin lada ne to ana fata idan wanda ake bi bashi yi wannan ya soke wannan nauyin shi kuma wancan Allah zai kai masa lada su gobe alkiyama insha Allah
malam idan mutun yayi rabkanwa a shafa'i da wuturi zai yi sujjada
eh wannan matsala ce da malamai sun tattauna su mazhabar da muka fi sabawa mazhabar malikiya suna cewa rafkanuwa a cikin sallan nafila to kamar rafkanuwa ne a cikin sallar farilla sai dai a cikin wasu masaloli da aka ambata guda hudu ko dai a ce mutum ya zamo ya bayyana a wajen boyewa ko ya boye a wajen bayyanawa ko ya zamo mutum ya manta fatiha kwata-kwata bai karanta ta ba har ya duka zuwa ruku'u da abubuwa da suke kama da wannan ce wato anan nafila ta bambanta da farilla misali yanzu mutumin da yake sallan farilla sai manta bai karanta fatiha ba har ya kama gwiwoyinsa to idan sallar nafila ce a mazhabin malikiya suka ce ba komai kawai zai ci gaba da sallar zai ci gaba da ainihin sallar sa amma zai yi kabali ma'ana yayi rage wanda inda sallar farilla ce aka kama gwiwa bai fatiha ba to ita wannan raka'a babu ita ta riga ta rushe dole sai an yi raka'ar da aka karanta wa ainihin fatiha to sannan a wajen malikawa mutumin da ya bayyana a wajen asirtawa to yayi kari zai yi ba'adi sannan mutumin da ya asirta a wajen bayyanawa shi kuma yayi rage zai wato wanda ya asirta a wajen bayyanawa yayi rage zai yi kabali to amma idan har mutum ya duka a sallar nafila to shikenan ba kabali ba ba'adi to amma wasu malaman suna ganin a'a duk wani abin da yasa aka yi sujuda a sallar farilla na ba'adi ko kabali to wannan abin in ya faru a cikin sallar nafila ita ma za a yi mata wato ainihin sujuda kabali ko ba'adi don babu wani nassi karara da ya fito ya nuna cewa kaza in ya faru a farilla za a yi sujuda amma banda nafila saboda haka dai matsala ce kalafiya a wajen malamai
Nuruddin Abubakar Dindibus ta yake cewa algafarta malam menene matsayin azumin wanda habo ya zo masa
ba komai idan azumi ya hako ya zo mai azumi to shikenan na farko zai iya toshe hancin sa idan ana ganin cewa wato barin jinin ba zai barin jinin ma'ana ko ba zai cutar da shi ba domin akwai masu cewa zubar jinin hako kamar alama ce ta lafiya wanda kasancewar sa a cikin kannan adami zai sabba masa madara saboda haka dai fitar jinin habo ba shi da wata matsala ba zai zama ya bata azumi ba tare da cewa akwai wanda suke kiyasin zubar habo mai yawa akan kaho akwai hadithin aftar al-hajim wal mahjum cewa da wanda yayi kaho da wanda aka yi wa duwa azumin su ya kare duk da cewa shi ma wannan hadithin dai malamai da dama sun ba fashi cewa hadisi ne wanda yake ainihin mai rauni to amma inda zamu kaddar cewa ma bisa ingancin sa akwai wanda suke ganin idan jini da yawa ya zuba jikin mutum to za a yi bashi hukuncin kamar an yi gawo domin shi jini idan ya zuba da yawa akwai alama ta jigatar dan adam ya zama kamar zai yi fita daga hayyacinsa ala kulli halin dai fitar hako ba zai tafiri ga azumi ba
tambayar Nuruddin bata tsaya iya nan ba yace iya so Aimar karin bayani dan gane da dan zaman nan da ake a raka'a ta farko da raka'a ta uku wato dan zaman nan na hutu ba wai zaman tahiya ba
eh wannan shi ake kira julusul istiraha wato dan zama na hutu ya inganta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi shi a wayan su daga cikin sallolin sa kuma sannan yayi wayan su salloli wanda bai yi ba saboda haka yin sa sunna ne rashin yin sa ma sunna ne idan kai to kana da madogara a hadisi ingantacce idan baka yi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallolin da kuma bai yi ba saboda haka babu matsala amma idan mutun yayi din da zimmin koyi da sunna zai samu lada
Sadiq sarki tafi da cha yake cewa akwai salati kala kala da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne ne ya halarta a sunna
to mafificin salati shine salatin ibrahimiya wato kullun abinda muka shafa da muna maimaitawa duk iya larabcin mutun duk haza kasu da kwakwalwarsa ba zai iya tunano wani abinda za a yi a kusaci Allah da sunan ibada ba kaman abinda manzo alaihi salatu wassalam zai furta ko ya aikata manzo alaihi salam shi ya koyar da sahabbai salatin ibrahimiya wanda alhamdulillah zamu ga sigogi daban-daban الإمام الألباني رحمه الله تعالى أجل التاب إنسا صفة الصلاة ياكاو نوء أكا دقتين صلاة إبراهيمية حرما يكاو سيغوجي قدابيوتي مزوى عليه السلام شيدا كنسا ينا كانت وإنن سيغوجي تصوى داكا صلاة إبراهيمية شيني ما في بيتين دوان صلاة دذا يوم زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تو أما دامتن زي صلاة yace sallallahu ala nabiyyi al-karim wa ala alihi misali wa sahbihi shi ma yayi salati malamai suna cewa karanci duk abinda mutum zai yi a salati in yi ambaci manzo alaihi salam to yaga cewa ya saka iyalan gidansa to da shi kan salati ibrahimiyya ya kunshi manzo alaihi salatu wasalam da kuma iyalan gidansa to da mutum zai ce allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sallim wannan salati yayi amma bai ce salati ibrahimiyya ba da bai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim shi ma wannan salati yayi amma dai bai kai salati ibrahimiyya ba saboda haka dai idan mutun yana so ya sami gwaggwaban lada ta fuskar salati to ya sani salati ibrahimiyya wanda manzo salatu alaihi salam ya furta da bakin sa to ya fi duk wani salati wanda wani dan adam ko da sahabi ne alifin zai iya wato tsarawa
ala gafa ta malan yaya zakari itake in ji shehu di ibrahim gwadayi karamar hukumar
zakari di bata bambanta da sauran zakar abubuwa wanda ake fitar da zakka ba kaman abinda ya shafi gero dawa alkama shinkafa masara da sauran su akwai dalilai ko kuma ka iya cewa sabubba da suke sa a yi zakkar abinda ake yin zakka su abinda ya shafi gero da dawa masara shinkafa abinda yasa ake yin zakkar su domin na farko abinci ne abu ne wanda ake dauka a matsayin abinci wanda ake auna shi da kwano ko sikeli kuma yana karbar ajiya to duk abinda ya zamo ya samu wannan sifofi ana yin zakkar sa ko kuma abinda zai zamo cewa ba dauke shi a matsayin abinci ba to amma kuma akwai mai tattare da shi kamar shi ridi ridi yana dauke da mai to saboda haka shi sun ya malamai suka ce shi ma ridi za a yi zakkar sa saboda haka idan mutun ya noma ridi ridin nan ya kai ausiki biyar ausiki daya shine wato ainihin kwano 60 60 so biyar zai baka 300 domin shi da so biyar shine wato ainihin 30 kenan 60 guda biyar za ta bar 300 idan har wannan ridi ya kai kwano 300 to idan noman damana ne kamar irin yanda mafi yawan ridi ana noma shi da damana to za a kasa shi goma a bada kashi daya shine ushiri ma'ana kenan kamar mu ce kwano 300 za a bada kwano 30 a ciki to idan kuma a ce an noma ridi noma na rani wanda aka yi ban ruwa to shi kuma za a kasa 20 sai a bada kashi daya saboda haka dai shi ma'ana yin zakar sa
malam menene hukuncin mutumin da ya samu kuɗi ta hanyar haram amma fa yana alkhairai da kuɗin nan ya gina masallaci ya gina makaranta ga kyauta a gurin sa kamar ruwan sama in jiyu shaku wai gandari damau karamar hukumar kubau din jihar Kaduna
to shi samun kuɗi ta hanyar haram hanyoyi ne guda biyu misali hanya ta farko ya zamo cewa kuɗi ne da aka zalunci wani kamar wanda zai je sata ya sato kuɗin wani ko ta kadara ta wani ya sayar ko kuma shi wani mutum ne wanda an bashi nauyin al'umma shugaban wata ma'aikata ko ainihin wani office wanda akwai kuɗaɗen al'umma ya zamo ya saci wayannan kuɗin wato ya zama yayi nasa da su ko kuma a ce mutum ya sami kuɗi ta hanyar haramiya ma'ana wata hanyar da addinin musulunci ya haramta a sami kuɗi misali kamar mutum ya zamo cewa boka ne bokanci yake yana samun kuɗi ko mace ce take yin karuwanci tana tara kuɗi ko mutum ne wanda ainihin yake wata hanya wato wani dai sana'a haramtacce sana'a ce giya yake sayarwa yana tara kuɗi da abin da ya kama da haka to sai malamai suka ce idan samun kuɗin ta hanyar farko ne ma'ana kuɗi ne ya samu kamar a ce Allah ya kiyaye mutum shugaban wata karamar hukuma ko wata jiha ko wata ma'aikata sai ya saci kuɗi daga baya kuma sai ya cewa abin da ya haramun ne to ɗayan biyu idan zai iya maida wannan kuɗin a inda ya sato su to shine ya fi tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan babu hanyar mayar da su to tunda dama kuɗi ne wanda suke na bayin Allah na talakawa to ya zo ya yi wani abu na amfanin talakawa ma'ana talakawa na wannan yankin inda babu rijiya ya zai samu masu da rijiya wayansu makarantu da babu bencina ko kuma ainihin tebura ko babu ajujuwa in kuɗin ya kai a yi wannan to sai zai yi wannan ayyuka in yi wannan ana sa ran ya sauke nauyi na wancan abin da ya yi to amma idan ya zamo cewa wani abu ne wanda yake ya same shi kamar ne ta hanyar giya ya samu wannan kuɗi ko ta hanyar sihiri ko abin da ya kama da haka to wannan ba za a ce zai ya watsar da wannan kuɗi ba kawai ci gaba da neman gafara Allah kada ya sake wannan mummunar hanya kuma sai ya ci gaba da yin alkhairi a ciki ana fata Allah subhanahu wataala zai yafe masa tare da cewa akwai malaman da suke ganin idan mutum ya samu kuɗi ta hanyar sihiri ko ta hanyar giya ko ta duk wata haramtacce hanya yayin ibada to suna ganin kwata-kwata Allah ba zai karba ba saboda hadisi yace inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne kuma baya karban wani abu sai wanda yake mai tsarki to akwai wanda suke ganin da mutum zai zo ya kowace irin ibada ta dukiya da irin wancan dukiya haramtacciya to kawai ya tashi a tutar babu to amma dai abinda ni nafi gamsuwa da shi idan mutum ya tuba daga wancan laifi ya ci gaba da alkhairi da wannan to ana fata Allah subhanahu wataala karbi tubarsa kuma ya yafe masa
menene hukuncin dangin da suka raba saurayi da budurwa suka hana shi neman budurwar da yake so sai suka ce su ne za su zaba masa wata a sakamakon hana shi wacce yake so shi kuma ya gamu da rashin lafiya
to wannan yana daga cikin karfa da waɗansu suke yi kuma suna dauka cewa daidai ne na farko wani Allah sun hango wani muni ko wani aibu wanda shi wannan yaro bai gani ba wani Allah bai cikakken bincike bai so ma wannan neman aure kila yarinyan nan ba kaman miya bace ba kila yarinyan ta da wasu halaye marasa kyau to ba wai haka za a zo a ce kai tsaye an hana shi wannan neman auren ba tare da wata hujja da za ta gamsar da shi ba abinda ya kamata a gamsar da shi cewa addinin musulunci ya nuna cewa a kula da nagarta Manzo Alaihi Salam ya ambaci dalilan da ake auren mace saboda su ana auren mace saboda kyanta saboda dukiyarta saboda asalin gidansu manzo Allah sai ya ce ko amma ina muku umarni da mabuciyar addini ma'ana mutun ya kalli addini to kila matan nan ko wannan yarinyar ba ta kirki bace ba ta da tarbiyya kuma ana ji masa tsoron in ya aure ta suka samu yaya to yayan nan za su iya lalacewa sakamakon rashin tarbiyyar matar to wannan abin da ya kamata a zo nan da shi a gamsar da shi wannan abubuwa da ake ji masa tsoro in ya so sai a ba shi shawaran wani wuri mai nagarta da ake ganin zai fi dacewa da shi wannan shine abin da ya kamata to amma haka kawai a zo a ce a yi karfa-karfa yaro ya shaku da yarinya su dade suna soyayya wala Allah kawai ba a jituwa tsakanin bangaren iyayen yarinyar da shi iyayen yaro ko an taba yi mai iyayensa wani abu ba daidai ba bangaren su wannan yarinyar to sai a zo a ce kawai fafur dole a yi nufin ya rabu da ita ba shi ba ta a saka shi a wani hali ita ma a saka ta a wani hali wannan gaskiya ba daidai bane ba saboda haka idan ya zamo cewa ba wani dalili aka raba wannan ɗayan biyu ko dai ya zamo an yi wani surkulle an yi sihiri abin da kira as-sarf wal atf akwai surkulle na raba soyayya inda take ko kuma saka soyayya inda babu ita to duk wannan sihiri ne kuma ainihin haramun ne bal wasu malaman suna cewa ma yana kaiwa zuwa ga kafirci domin lokacin da Allah ya yi bayanin wato ainihin wa'ancan Allah ke cewa wato wattaba umma ta tashan al-amrik Sulaiman kai yake cewa fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai su koya daga gare su abinda suke raba tsakanin wato mutum da matarsa to malamai duk sun hadu cewa as-sarf wala tafu haramun ne in mutum ya gaskata shi zai ma iya ficewa daga addinin musulunci ga baki daya to in ta wannan hanyar ya zamo an raba su to ya zamo zunubi akan zunubi zunubi na wantan sihiri da surkulle da kuma zunubi na an shiga rayuwarsu an saka su a cikin damuwa wadda take mai yawa ko kuma a'a ya zamo cewa a kawai ta karfi an fi karfin su aka ce kada a sake din ya je wajenta kada a sake din sun ci gaba da soyayya kuma dole na jin tsoron gidan nasu ya haƙura to wannan gaskiya in babu dalili an shiga rayuwarsa kuma an zalunce shi kuma Allah zai yi masa haƙinsa.
Akaramakalla menene hukuncin wannan aure mutum ne ya aihu da mace kafin su yi aure kuma daga baya suka zo suka yi auren ina hukuncin auren
wato Malam Muhammad abinda yake bani mamaki mutane kullum abinda suke tunani ingancin auren ko rashin ingancin sa ba sa kallon wancan aika-aika da suka yi ma'ana ba za ka ji ana alhinin zunubi na abinda aka yi na zinaba ba fa a yi zinaba Allah ce wala taqrabu zina kusa da zinaba kada a yi amma sai ga duk galibi wanda suka yi wannan ba sa tunanin ya za a yi su tuban ma Allah a so tunanin su aure ya halatta tsakanin su ko bai halatta ba to ta fuskan halacci tun a cikin littafin risala yana cewa la yahrumu bizina halalun duk wani abin da ko duk matar da ta halatta mutun ya aure ta to da za a ce yayi fasikanci da ita wannan ba zai haramta aure tsakanin su ba saboda haka idan suka yi aure auren su yayi amma dai za a ce lalle wajibi su su nemi gafara Allah daga wancan zina da suka yi kuma su da dama duk wanda zai zama sun sheke aya sun yi fasikanci kafin aure to za su yi rayuwa a cikin zargin juna dan kullun inda mijin zai yi tafiya ko ita ta yi tafiya to zai dinga zargin yadda ta ba shi haɗin kai kafin su yi aure za ta yi ba kowa haɗin kai a haka ita ma idan aka samu yar tazara baya nan ko ya yi tafiya za ta dinga zargin yadda ya kula ta ba tare da aure ba to zai iya kula wata matar ma haka za su dinga zargin juna wala Allah ma wani kaga yana inkarin wayansu ƴaƴan cewa an yanku ƴaƴansa ne saboda ya riga ya san cewa kafin a yi aure ma abubuwa suna gudana tsakanin su saboda haka wannan mummunan abu ne abin da ya wajaba a nemi gafarar Allah kuma a kauce ma wannan amma ta fuskan aure idan aka yi babu matsala aure yayi
malam ina neman ƙarin bayani akan zunuban nan guda bakwai masu halakarwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a nisance su in ji Shehu Abubakar Falam karamar hukumar tauran jihar Jigawa sai dai fa bai jero su ba
to manzo alayhi salatu wassalam ya ce ijtanibu as-sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikin su manzo Allah sai ya fara da al-ishraku billah yi ma Allah subhanahu wataala shirka dai kenan sannan sai ya ambaci sihiri shi ma sihiri yana daga cikin abubuwa guda bakwai wanda suke halakarwa sannan kuma sai ya ambaci kisan kai kisan kai shi ma ɗaya daga cikin uku ne wanda suke masu halakarwa sannan sai ambaci cin dukiyar maraya sannan ya ambaci cin riba sannan sai ambaci yin kazafi ga mata kamammiya ka tangaggiya irin yadda da dama za ga wasu na yi mace ta je makaranta a ce ai fasikanci yake da su a ce munafika ce a ce wane ne to wannan yana daga cikin asabar mu bukata abin da cikon bakwai shine at-tawalli yawmaz zahab wato mutum ya zama ya gudu a fagen fama ana wani jihadi wanda yake shar'i sai zama mutum ya gudu kun babu dalilin gudu Allah ya ce wa man yawlihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahizan ila shatin faqad ba bi ghadab min Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yawlihim yawma idhin duburahu duk mutumin da ya baiwa kafirai baya a lokacin da ake jihadi shar'i Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to wannan mutum in dai ba wai yana kokarin ya zai hadu da wasu ƴan uwansa bane domin akwai abin da ake cewa wato ja da bayan rago ba tsoro bane ba akwai wanda zai kaman ya gudu to amma soke ko dai ya zai ƙara ƙarfi da ƴan uwansa ko kuma ya jawo shi abokin gaba zuwa ga ƴan uwansa ai masa taron dangi to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in dai ba wannan ba ko dai wannan wato ai nufin yadda bara ko kuma ya ji hadu da ƴan uwansa to Allah sai ce fagada ba abi ghadabi min Allah wa ma hu jahannam bi sal masir to wannan ya juya da fushin Allah subhanahu wataala kuma makoma sa wutar jahannama kuma makoma tayi muni to saboda haka wannan shine na cikon bakwai wanda manzo Allah ya mace su asabar mu bikat to amma mu sani wannan sune bakwai wanda manzo Allah ya ambata a cikin wannan hadisi ba wai wannan ya nuna cewa duk wani laifi da bai zo a cikin wannan hadisi bai zamo daga cikin laifuka masu nauyi ba wanda zaka iya cewa za su iya wato ainihin halaka dan adam zaka samu akwai wasu laifuka daban-daban wanda manzo Alaihi Salam bai ambace su a cikin wannan hadisi ba kuma sai daga cikin al-kaba'ir misali ka dauki shan giya kabira ce daga cikin kaba'ir sannan ka dauki chacha wannan sai daga cikin kabira daga cikin kaba'ir amma ba ambace su a cikin wannan hadisi ba to amma wa'annan guda bakwai din sun daga cikin mafiya muni wanda ainihin manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya ambata
ma sauraron mu ana tare da gidan rediyo Jigawa dake dutse da sauran tashoshin mu na FM ashirin nan namu mai farin jini na fatawa kai tsaye tare da Sheikh Muhammad Nasir Yahaya na san yanzu kun dokanta mu bude layukan waya insha Allah bari in karanta takardar da daga ita ko tambayar da daga ita zan bude muku layukan waya wannan mai tambayar mai suna Habu Makeri yar biri karamar hukumar dutsen jihar Jigawa ta ce cewa malam menene hukuncin mutanen nan ne masu tura waƙoƙi wato ta ƙakidi ta ƙakaratu in ka zo neman waka a tura maka a waya wato masu tura MP3 in ka zo neman karatu ma a tura maka wake da shinkafa ko me kake so za su tura maka ina hukuncin su
to wannan abubuwa suna daga cikin abin da za ga wasu su dauke su a matsayin sana'a amma kuma gaskiya ba sana'ar da ya kamata duk wani mutum mai mutunci ya dauke ta bane ba Allah subhanahu wataala ya ba mu ka'ida amma yace wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya a wajen bin Allah da jin tsoron Allah amma kada ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah da kuma tsallake iyakokin Allah subhanahu wataala to saboda haka kenan duk ya da wani abu na banna wanda za a dunga jin sa da kunne ko a dunga ganin sa da ido ko kuma ya zama yaro sa tarbiya to wannan haramun ne a addinin musulunci za ka ga cewa kaman a ce ga wani mahauci yazo yana yanka raguna yana sayar da naman su ko shanu kuma jefa ga aladu yana fawa su shi ma to saboda haka zamu ce asalin fawa din halal ne to amma kuma a zo a ce ana fawon alade ko kare ana sayarwa wannan haramun ne to saboda haka kenan tura waƙoƙi musamman ka je su na batsa ka je su na rusa tarbiya wasu ma abin ta kai ce sai ka samu waƙoƙin da ba a san ma'anar me ake faɗa ba kila masu waƙoƙin nan ma zagin manzon Allah suke kila zagin addinin musulunci suke kila ma zagin Allah suke kila kalmomi ne na ridda na kafirci ba a san abin da ake faɗa ba wala Allah da indiyanci ko chinanci ko wani yare da mu san shi ba amma sai ga cewa wannan yana burge matasa kuma ana bada kuɗi ana yada saboda ka duk wanda yake yada wannan ya sani cewa gurgurdan inda wannan bannan ta kai da kuma yadda shi ma wancan ya tura ta gurgurdan shi ma irin laifukan da zai dinga samu tunda mutum ya gamsu cewa ba adabin ruba ne ba attaqwa bane ba dan mutumin da zai tura kada kada da waki waki ya san wannan ba bin Allah bane ba kuma ba tsoron Allah bane ba bal sarakin al-mulhiyat abuwa wanda suke shagaltarwa wallahi sai ga wani lokaci matasa suna sauraron wannan lokacin sallah yazo ya wuce abun bakin suke wani matashin ma yana jin irin wannan iyaye su aiko ana kiransa gida ya dunga cewa yana zuwa ba zai tashi je ya amsa umarnin mahaifansa ba ya faranta musu yana yana sauraron waɗannan abubuwa to saboda haka kenan wajibi ne masu sana'a su tsabtace ta mu sani cewa duk abinda Allah ya nufin zai ba dan adam na arziki ɗayan biyu ko dai ya bi halattacciyar hanya zai samu wannan abin da Allah ya rubuta masa ko ya bi karkatacciyar hanya wannan abin da yake babu ƙari ɗayan biyu ya hakuri ya bi Allah ya tsabtace sana'arsa ya samu wannan abin da Allah ya rubuto masa ya kasa hakuri ya bi karkatacciyar hanya yana so ya bi wai hanya ta gaggawa wannan abin da shine yayin nan ta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibril yayi min rada a cikin zuciyata wato yake fada min cewa babu wata rai wanda Allah ya halitta a ban kasa sai ta kammala duk abin da Allah ya rubuta mata na arziki duk abin da Allah ya rubuta tun mutai da cikin mahaifiyarsa wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi arziki yake fara rubutawa saboda an san dan adam kuda ne wajen kuda ya ka mutu to sai a soma rubuta ma ga abin da zaka samu ne arziki to in kai hakuri ka bi Allah wannan dai abin shine in mutun ya kasa hakuri ya bi wata barauniyar hanya to wannan abin dai ne sai dai shi wanda ya bi ingantacciyar hanya ya fita sumul a wajen Allah wanda ya barauniyar hanya kuma to wannan kuma sai dai ne bi gafara Allah daga baya Allah kiyaye
to am malam ma sauraron mu da mun alƙawar ta muku cewa daga wannan tambaya layin waya za a bude dan haka sai ku bugo 07033975758 roƙon ku kurin da muke shine sai ku rika rifewa don Allah rediyan ku domin da haka malam zai ji ku har ya baka amsa wa alaikum assalam da wa muke magana
baraka Allah ku da gaira malam Allah saka muku da alheri
mun mu dubbo kai muke da
sunan baka majiri Arbiri
malam Arbiri kamar mun ansa tambayar ka ko yanzu ko to ci gaba dai koma dai mun aka saka
me hukunci suntuwa a musulunci
suntuwa
a musulunci wa
eh to gashi nan malam zai baka amsa
to suntuwa kala kala ce akwai yar karamar suntuwa akwai babbar suntuwa wani yazo yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'aikin Allah me hukuncin suntuwar akuya sai ce to ko dai ta ka ko ta dan uwanka ko kuma kirkece yazo ya cinye ta sai ke ta to me kake gani a wajen tsintuwar ragumi ce na kai ina ragumi yana tafiya da tankin ruwansa da kuma takalminsa to anan malamai suka yi tafsiri suka ce tsintuwa kala kala ce akwai yan karamar tsintuwa manzo alaihi salam yana tafiya sai ga kwayar dabino a ƙasa sai ya dauka yake cewa ko ko ya ganshi a masallaci cewa wannan ba dan ina jin tsoron ko na sadaka bane da na ci kaga anan tsintuwar sa kai manzo alaihi salam baya cin sadaka to sai malamai suka ce ashe idan dan karamin abu ne wanda rai ba zai dinga tunani ya ta juyayin na rasa kaza ba don kai amfani da shi babu komai yanzu misali naira 100 200 ba na ji akwai wanda zai yada 200 ya ce ya shekara ina alhinin 200 sa tabata
komai tallan gida
ce yauwa ka gani
kilan
sai dai biyu amma ta da wannan to in mutum ya tsinta bai samu mai shi ba to shikenan zai yi amfana da wannan in ko abu ne wanda yake mai kima to wannan dole ne mutum ya je hadisi yake cewa mutum ya kiyaye a wancan lokaci ana zuba kudi a cikin jaka irin ta tsumma zalla ke cewa mutum ya kiyaye ita jakar da madaurinta kila ce bakar jaka ce farin madauri to shikenan idan mutum ya yi tsintuwar sai ya je tsawon shekara mutum yana cigiya wane ne wani abin sa ya bata saboda haka idan wani ya zo ce kudin sa ya bata to sai a tambaye shi cewa a cikin wace irin jaka ne idan a yanzu ne wani iri ne ɗan 500 ne ko ɗan 1000 ne ko 200 yace kudin sa 10,000 ne 2500 2500 kuma sun bata a cikin ambulan ko a cikin wani mazubi kaza aka tabbatar da sai a bashi amma ba abinda malam Umar sai ka ji an ce Allah ya bani to wannan gaskiya ba daidai bane ba zai wahala mutum da yace Allah ya bani ma ji Allah tijiya ya bani tunda shi kawai yana ganin ayi kaka sai ka saga yawa to saboda haka dai ga karama ce mutum ya tsinci biro ko da abin nan ba laifi ya fani shi amma ka je ka tsinci 3,000 4,000 to wannan gaskiya sai kai tijiya
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana?
Ina kuna magana da shugaban yan asaba dake garin Murna.
Aha, shugaban yan asaba sunan ka fa?
Sunana Halid Dan Sarki.
Halid Dan Sarki Wurno. To kai muke sauraro.
To wannan shi da kuke muna godiya domin ina muna jin muna karuwa sosai
Na'am.
Yo wannan shine bayani na.
To mun gode maka Haladu dan sarki Wurno. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da wa muke magana?
Ana magana da Adamu Muhammad Kadiri.
Malam Adamu na Kadiri menene tambayar ka?
Ina so na gaya da malam tukuna.
Ya ji ka ya gode. Ya gode.
Gudun mu da yake.
To ya gode.
Allah ya saka da alheri.
Amin. Amin. To mun gode malam na malam Adamu Muhammad Kadiri. A sauraron mu shirin fatawa kai yana zuwa muku ta gidan radio jiga da ke dutse da sauran tashoshin mu na FM. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da muke magana?
Ta tare da Isa Umar da ke garin Magamin Kalmar hukumar.
Isa Umar Magamin Sumaila me tambayar ka?
Eh Isa. Ina malam fata da dangane da wa da kan mutane da yake Allah ya saka masa da alkhairi.
To amin daga nan fa.
Yawa sannan sai tambaya ta gaba. Na tambaya ne akan da da mahaifi akwai zaka ko ko babu inda akwai wa yake cinta ba wannan zakani
to malam Isa kuma da
Isa malam Isa Umar
yawa ita zakka duk wanda ya wajaba kaciyar to ba zaka bashi zakka ba duk wanda ya wajaba shi yasa ba a ba iyaye zakka ba a ba ƴaƴa ba a ba mata iyaye ɗayan biyu ko dai su zamo mawadata in sun zama mawadata to ba a ba mawadaci zakka ko su zamo fakirai to in fakirai ne kuma wajibi ne da ya ciyar da su haka nan matar mutum komai kudinta ciyar da ita wajibi ne akan mijinta saboda haka ba zai ba ta zakka ba abinda wasu malamai suke cewa idan da za a ce mutum yana da ɗa magidanci ya riga ya an ware shi yana can shi da iyalansa kuma ba kai kake ciyar da shi ba sai ka fitar da zakka kuma ya daga cikin ɗaya daga cikin takwas wanda ya halitta ba su zakka in ka ba shi zakka babu komai to amma suka ce ko da ɗan uwa ne wanda ba wajibi ka ciyar da shi ba amma kuma kai da kake ɗaukar nauyinsa to ba za ka ba shi zakka ba yanzu misali za a ga mutum yana ɗauke da nauyin ƴaƴan ƴan uwa wayansu ƴaƴan yayunsa ƴaƴan ƙannensa wasu ma sun kai matsayin samari shi yake ɗaukar nauyinsu to duk da asalin ciyar da su ba wajibi bane amma tunda yana yi yanzu ba zai ba su zakka irin wannan halin ba domin shi ya dora ma kansa yana fin ciyar da su
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
da wa muke magana
Allah tsare ko kana magana da Salu daga nan garamar hukumar Ningi
Salan Ningi to yi tambayar ka
to wannan muku fatan alheri kina yi wa malam fatan alheri sosai
to madalla malam ya gode
kuma tambaya na an bar dan Allah malam yayin da yana mana akan tsare iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin kina ji wasu malamai suna maganganu akai dan Allah game da makomarsu
Allah gafarta malam ya kamata duk abin da zaka yi na tambaya kai tambayi abin da zai amfane ka ga addininka mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rasu a cikin fatara ma'ana ma mahaifin manzo Allah ma yana ciki yayin wafati sannan mahaifiyarsa yana dan shekara 6 to ina kai ina tambayar wanda musulunci ma bai zo ba bai ma zo ba gabaki daya ka tambaya abin da yake muhimmi na tsarkin ka ko sallah ko azumi shi ne zai fi maka abin nan inda zaka mutu Allah ba zai tambaye ka wannan ba
assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
Muhammad Salim Bora kuna tare da Musbahu Bala da ke kan kan a ɗan suna ke da
Musbahu mai tambayar ka
Na tambaya ta ga malam yayin ciki kamar razan mun ta shirya ashura ta ke yawa akwai ta ne bayan mutum ya kudiri aniya niya zuciya zai wani azumi akwai ta niya ne da mutum da fita alhari ciko da amsa ta wani azumin da mutum zai dauka
to
ai ita shi azumi Allah gafarta malam in dai ka kwanta ma da niyya zan yi azumi gobe to da zaka makala ba kai safar ba zaka yi ci gaba da azumin ka to in ka tashi kuma cin abincin naka ya nuna kawai ka kudin niyyar azumi ba sai ka ce na waitu siyama yawmi tasu'a ko na waitu siyama yawmi ashura ko dai ba a yi kawai cin abincin kawai shi daura niyya ne shi kansa
kaji musbahu wala kan kangi zawa assalamu alaikum da wa muke magana
wa alaikum
assalam da wa muke magana
Muhammad Salihu Kurawi tare da malamin namu gubata Alfeli.
Yana
kuna tare da Ya'u Bigaranta kalmi ta war kasuwar dutse da gungun da ta sai da muka lore.
Malam Ya'u ba ka nake tsarrage sautin radio kan tunda dai kai anan dutse ma kake meye sai ka bude radio ka kure. Watakila da kaga dama sai ka mato gidan radio ka ga mala. Saboda haka rufe radio ka kai tambaya malai maka amsa.
To wannan gaskiya dai Allah ya saka wa malam da Alfeli da ma gubaki din gidan radio sannan ina so malam ne mun karin dadi game da wankan Janaba.
Wai 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 aiki ja to malam mun ga dai lokacin da bai wuce minti biyu ko daya
ina ga malam Muhammad wannan ga sai dai mun batta
ai bari ta ba akalla tana buƙatar minti 10 ta ko minti 5 saboda haka watakila mu dauki wayar ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana
an wani lafiya
a'a nace da wa muke magana lafiya kalmun da mu da wa muke a'a alaga ta mala wallahi wannan ba shine wayar ta karshe ba domin muna so mu cinye mintunan mu da mun dan ci mun TV kafin mu fara dan haka sai an mana Arias dan haka sai lokaci ya rage minti 1 sai inda kawai Zaina signing out zuwa dai assalamu alaikum assalamu alaikum da wa muke magana
ina magana da Ibrahim Maduguri da guri
malam Ibrahim Maduguri Alan Guburo guri me tambayar ka
tambaya ta shine naji malam yana magana akan ina idan zakka misali shi ita zakka ya halatta a dauka a aikin misali kamar masallaci ko kuma wanda ya shafi islamiya da shi
to malam
ka Allah ga ta malam zakka ba a bada ita ga aikin makaranta ko islamiya Allah da kansa yayi nassi akan waɗanda za a baiwa zakka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin hay zuwa karshe saboda haka islamiya ko sauran makarantu sai dai a diba kudin aljihu a bayar dan bata daga cikin bangaren da aka ce za a bada zakka amma a iya ba su malaman makaranta zakka a matsayin su wanda suka tantance su ci zakka ba wai a gina islamiya da zakkar ba
to ma sauraron mu saboda halin lokaci anan wannan shiri na fatawa kai tsaye zai kallama sai ma ko mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin malamin namu Dr. Muhammad Nasir Yahaya da kuma mai girma gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar wanda shi yake daukar nauyin kawo muku shirin sai abokiyar aiki Zainab Jeciroma Muhammad Salihu Kwaro ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.